وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من سايك سادوا أولنا مجلسي نفسر القرآن من جرما أولنا مسلاتي متار البركة مسلاتي اندمي تروس إسلامي سنتا أنا قالوا ما دقري جهر برنو يومنا يمة شدا قوة رمضان شكرا تادو ليدا لي هدود أربعين دبقى هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم wanda kuma ya dace da 23 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki ya datar da mu iba mu ikon fajar daidai karba mana kyawun ayyukan mu kurakuran mu Allah ya gafarta mana. Jiya mun kai ƙarshen aya ta 18, yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 19. Kafin nan yau za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka yi. Na san dai da amsa wannan waɗannan tambayoyi kuma an buɗe ko baki nan. To Allah ya samu dace. Wannan tambayar yake cewa ko ina jika mujan hankali yake so yayi bayan sallama yake cewa dan Allah wato tallafin da gwamnati take rabawa a takaice abin da yake nufi ga musulmai kamar da shi ya rubuta tallafin Ramadan yake cewa ana bawa Kirista ga musulmai ba su samu ba. To amma kafin ka yanke wannan hukuncin su ƴan kwamitin ka san ƙa'idar da aka ba su, kana da tabbacin cewa gwamna ya ce da su ko kuma gwamnati ta ce da su musulmai kadai za a baiwa kafin ka zarge su? Ba daina saurin zargin mutane. Ni na ji a labarai cewa wannan tallafi da za a bayar ba musulmai kadai ba, hatta Kirista za a ba su. To me na ga a jiki? Kuma ma a musulunce ma haramun ne. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في دينه ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. انا سو اكيوتتاوا ان تبروهم وتقسطوا اليهم. انا سو اكيوتتاوا wanda suke ba musulmi ba, wanda ana zaman lafiya da su, musulunci ya kodaitar da wannan musamman azumi watan rahma watan kyauta. To ana son wannan kyautar ta isa ko ina da ina domin a nuna musulunci addini ne na kauna da rahma. Da wannan nema za su fahimci addinin musulunci, za su kaunaci musulunci. Amma da irin wannan fahimta ta haka ka za ka kori mutane ne. Sayyidina Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya yanka rago aka fede, yake fada wa bawansa wanda ya fede ragon, idan ka tashi rabawa ka fara da makocina wanda yake ba Yahudi. Ga musulmi ma yana da makota musulmai, amma da yake ba Yahuda makocinsa ne, yace ka fara da makocina wanda yake ba Yahuda. Sai almajiri suka ce Allah gata mana ya za a yi haka? Sai yake cewa ai manzon Allah ya faɗa mana mu kula da makotanmu. Saboda haka mu ai makota ne nagari, saboda haka babu abin tashi hankali a ciki. Karkata da hankalinka, in ma abin da aka fitar an ba wa musulmi gaba ɗaya, kowane musulmi zai samu ne? Nawa suke samu ne? Ba ƙara alherin ya taba nan ya taba can ba? To a daina irin wannan tsanani. Ba san ko wani bawan Allah shi bai samu wani shi yasa yake wannan tsanani? To kai ma Allah ya hore ba. Assalamu alaikum malam. Allah ya kara lafiya, amin. malam an bani kuɗi aka ce in yi sadaka da su sai na cinye malam shin na ci haram الحلال بين والحرام والحرام بين وبينهما امور مشتبهات والاثم ما حكى في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس اما yake da wannan kai da wannan tambayar da kai sai zan baka wakilci ne wakala gaba wanda ya fadda kudi ya baka yace kai sadaka da wannan kudi kai sadaka da wannan kudi to ya danganci irin abin da ya faɗa masa domin wakili zai sarrafa zai aiwatar da wakilci ne kamar yadda muwakkil wanda ya wakilta shi ya faɗa masa ba ka da ikon ƙarawa ba ka da ikon ragewa ba ka da ikon cinta komai wannan wakala mabniyatun alal amana domin wakilci an gina shi ne akan amana mutum zai baka wakilci zan ya amince maka dan ya yarda da gaskiyarka da amanarka ya ina kyautata maka zato cewa za ka yi kamar yadda yake so shi sai ya baka wakilci to in yace maka ka baiwa masu bukata kawai ya bude kofa sai mu duba idan kai ma kana da bukata to babu laifi ka dauka wani abu daidai abin da za ka baiwa sauran jama'a ba tare da kai son kai ba shi ka baiwa masu bukata sai magana daga cikin masu bukata ka dauki wani abu a ciki baka saba wa sharadi ba dan ka shiga cikin masu bukata ko kuma bai nasanta maka akan haka ba amma ka fahimci a yanayin sa ko ka dama kana mu'amala da shi ka fahimci cewa wannan ya baka ne domin ka baiwa masu bukata kai ma kana daga cikin masu bukata babu laifi ka dan dauki wani abin da zai biya zaka biya bukatar ka da shi indai kana cikin bukata in baka cikin bukata bai halatta me ka taba ba domin malamai suke cewa ash-shartul malhud ka ash-shartil malfud ba dan ba sai an nan santa akan sharadi ba abinda ka fahimta daga cikin yanayin maganar sa da yanayin mu'amala ka da shi yau da kullum da shi za ka yi aiki da shi to amma bisa dukkan maganganu idan ka baka cikin bukata tunda ya ce sadaka galibi da aka yi tilakin sadaka a irin gurare mu mai ake nufi masu bukata aka ce wannan sadaka ka baiwa ka yi sadaka da shi mai ake nufi masu bukata saboda haka idan baka cikin bukata wannan kudin da ka dauka wa kanka ka cinye haramun ne da fitar ka ba ga masu bukata in kuma kana daga cikin masu bukata tunda yake sadaka ne kuma sai ka duba kudin nan yana nufin a baiwa mutane da yawa ko mutum ɗaya ma zai yi wa bashi in dai kudi ne da yana nufin a raba mutane da yawa to ka dauki kai ma dan wani kaso saura kuma ka ba jama'a amma ka cinye gaba daya ba zai halarta ba domin shi wanda ya baka wakilci bisa ga zahiri ba haka yake nufi ba amma muhimmi saboda haka yanda za ka yi wa hukunci in ba ka cikin bukata al'ayi hal bai halarta ka ɗauki wannan dukiya ba in kuma kana da bukata kuma ka fahimci masu bukata yake nufi in ka ɗauki wani kaso wanda ba zai zama to laifi ba amma ka cinye gaba daya wannan akwai abin dubawa ciki malam idan ka karanta alqur'ani idan an je kan ayatul sujud ayatul sajda ban yi sujada ba shin malam na ne sujudu ci dawa ba wajibi ne ba sunna ce ina karanta alqur'ani a guraren da an zo ana sujada wajen sallah ko cikin sallah ba dole bane ai mustahabi ne sunna ne amma idan baka da wani uzuri ba abin da ya hana ka me yasa zaka hana wa kanka dada amma ba dole bane idan baka yi ba baka laifi ba wannan kuma nasiha yake so a yi ya kira suna wani asibiti ba za mu kama suna asibitin ba kuma sabon asibiti ne aka gina niki ta inda kin so ma'aikata tun daga watan August shekara ta 2025 akwai security akwai direbobi akwai masu shara tun lokacin an ba su allowance na 35,000 daga wancan lokaci har zuwa yanzu ba abin da aka ba su kuma mai girma gwamna ya ba da gudun gaba daya yanzu yana zargin shugabannin asibitin ne ba a ba su haƙƙinsu saboda haka yace ai musu nasiha to ko shugabannin wannan asibiti ko sauran gurare in ka dauki mutum aiki ka dauki shi haya ne kuma haya kuma akadi ne lazimi kuma dole a cika alƙawari ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud abinda aka yi rijiyar za a ba su dole a ba su kuma lokacin da aka sa za a ba su duk ƙarshen wata in lokacin yayi dole a cika musu haƙƙinsu idan aka ba su kasa da kudin da aka yi musu alƙawari an cuce su idan kuma aka wuce lokacin da aka ce za a ba su haƙƙinsu ba ba su ba ba tare da wani uzuri ba an shiga haƙƙinsu المسلمون على شروطهم واجبين عن شرعي سبب لك منا كلام لا شواغ بانو وانا أسيبتي إن دي هارشي وانا دي كبدا أريد أن دنك أمكو وننسو أهنوكو تواجبين كبياسو حكينسو مزا الله صلى الله عليه وسلم يا كوليتر وجن قدقوتا بيان كدن كلادا مي أي أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه inji manzo Allah yace ko baiwa wanda aka yi wahayar sa aka sa shi aiki yayi aiki ya gama aikin sa yana gama aikin sa a bashi haƙƙin sa tun kafin gumin sa ya gushe labara ne ka sa shi yayi maka doko birkila ne ka sa shi yayi maka aiki ya wuni yana aiki yana gama aiki tun kafin gumin sa ya gushe ka cire haƙƙin sa ka bashi haka manzo Allah yace to ma'ana ba san jinkiri wajen bada haƙƙin mai haƙƙi yau wannan zalunci ne kudin madin nawa ne a wata naira 35,000 a wannan yanayi da muke ciki wannan rayuwa da muke ciki magidanci ne yana da mata da yaransa gida magidan haya yake sai kana karban albashi naira 200,000 kuma matsayin kana director ko babban likita to shi wannan karo ma'aikacin suka danne haƙƙinsu musamman kuma wannan wata na Ramadan na azumi kullum muna nanatawa muna kira ƴan uwa mu tabbatar da cewa mun tsaye da takawa da Allah ta'ala ya ambata ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun babban manufa wajen shar'anta azumi ita ce tabbatar da tsoron Allah tsoron Allah wajen kiyaye dokokin azumi sannan wajen mu'amalar mu ta yau da kullum mu zama mutum masu kiyaye tsoron Allah ina amfanin kana azumi baka ci baka sha saboda Allah ya hana amma wajen kasuwancin kana albusu mutum ya zo kasuwa ya buɗe shago yana sayarwa yana sayar da kaya ga abinci kusa da shi ba zai ci ba ga ruwa kusa da shi ba zai sha ba amma wani mai saye ya zo zai sayar masa sai ya hada mai kyau da mara kyau ya sayar masa to ina tsoron Allah wannan azumi kana ma'aikaci kana shugaban wata ma'aikata wata cibiya an kawo Ramadan Karim a raba ka hau kai ka zo nan kuma da azumi a bakinka ina la'allakum tattaqun saboda haka azumin da ake so shi ne azumin da zai canja ka kasa muna fahimtar mu ita ce azumi shahrut taghyir wata ne wanda zai canja halinsa daga mara kyau zuwa hali mai kyau daga hali mai kyau zuwa hali mafi kyau wannan shi ne darasin da za a fahimta a watan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu wannan kuma na uwa ne ɗalibin ilimin duk shekara ya saba ya dogon rubutu amma za a bace sunansa ba da larabci yake rubutu ya ƙara haske a kan wasu abubuwan da aka tattauna to babu lokaci ya yi magana ne a kan hikimar da wasu malamai suka hango wajen Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana shida to shine wasu malamai suka hango hikima cewa kamar Allah yana karantar da mu idan muna abubuwa kada mu gaggawa ciki. To ya kawo wannan kuka ce wannan ba nasi bane, ijtihadi ne wasu malamai, kuma ya ƙara da cewa kuma ana fahimtar mutum ya itqani har ya fadada ya wuce yake cewa in ɗalibai za su nemi ilimi kada su yi gaggawa, maganganu da masu yawa abubuwan da ka faɗa haka suke suna da hikima amma babu lai suna kan hanya, amma babu lokaci mu tsaya mu karanta mu yi bayani a kansu. To Allah ya saka maka da alkhairi da wannan ƙoƙarin. Kuma in mutum zai abu kada ya gaggawa a ciki ya inganta aikin da zai, akwai dalilai da dama a kan wannan. Abu na ƙarshe neman addu'a ce, ta bayar Allah ce aka yi mata aiki a wayanta, aka cire mata gwaita na ko gwaita ake cewa gwaita ko, to aka cire mata sai kuma aka je aka taba mata wani guri. To wannan yasa ta je ƙasar Egypt da likitoci suka duba suka ce gaskiya su ba za su sa hannu cikin wannan ciwon nata ba, saboda an je an taba wani guri mai hatsarin gaske, kar sa hannu ya zama da matsala. Shine ta dawo gidan Najeriya, yanzu ta samu wani likita yake shi zai yi kokarta ya gani. To tana neman addu'a Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya ya sa aikin da za a yi mata aikin ya zo da sa'a da nasara. To wannan duk yana daga cikin matsalolinmu a Najeriya, wannan ƙasar babu inda za ka taba ka fita lafiya, ɓangaren kiwon lafiya, ɓangaren kasuwanci, ɓangaren ilimi, ɓangaren siyasa, hatta ɓangaren addini da wa'azi. To irin hayaniyar da muke gani wajen wa'azi kuma a Najeriya, wace ƙasa ce za ka yi wani hayaniyar? Ba wata ƙasar da za ka sami wani hayaniyar. Kuma duk ƙasar da ka ji akwai sabanin ai, akwai ƴan ɗariƙun, akwai ƴan sunna, duk ƙasar da za ka yi. Amma irin hayaniyar da ake a Najeriya babu. Misa duk inda ka taba akwai mutum. To kiwon lafiya, kiwon lafiya abin da ya shafi ran mutum abu ne mai hatsarin gaske. To galibi ana samun sakaci na farko wajen magano matsalar, ba za a tsaya a tantance mai cece matsalar. Sannan kuma idan an zo rubuta magani, ba za a tsaya a tantance wani magani ne ya dace da wannan ciwon. Abin idan ya kama aiki ne za a yi, kayan aikin da ya dace galibi ba mu da su, ba kayan aiki. A wannan shekara ana bajetin miliyoyi biliyoyi, amma kaje asibiti na'uran da kudinsa bai wuce naira miliyan 200-300 a ce babu, ɗaya tilo ne bayan wata biyu ya lalace an kai gyara, an gyara an kawo, an yi wa mutane sun yi wa na'uran yawa, bayan sati biyu ya lalace. Daga nan sai ka je Abuja saboda test, daga nan ka je Damaturu ko kuma ta kasan waje, kuma muna da komai, arzikin akwai, likitocin akwai. To amma wannan cuta ta ƴan Najeriya gaba ɗaya, halin ina ruwana, kowa zai abin da ga dama ba tsoron Allah ba tausayi. Sai kuma a zo a fara aiki, sai ma an zo za a yi aikin a ce ai ba kaya kaza, an san ba duk kayan da ana bukata ba, an sani ba, ba za a neme su ba, sai an zo za a shiga aikin ko an fara aikin a ba kaya kaza. To yanzu ya za a yi, to bari a yi managing, kiwon lafiya managing, managing. To yanzu ba wai muna zargin likitoci da asibiti kawai, wannan dalili ne yasa muke magana, amma duk inda ka ji haka ne ai, ka je jami'a, ka je makarantu, ka je kasuwa, duk inda ka je matsala ce. Kuma mutane masu hankali da hankalinmu da dukiyarmu, yanzu irin kuɗin da ake kashewa a ƙasashen waje ba lissafuwa. Sai daga nan ka hau jirgi, ka sayi tiket, ka yi visa, ka yi dawainiya, ka je Egypt, ka je India, sai a duba ka, sai abin naka baya bukatar magani, ka yi kaza kada ka yi kaza, shikenan ka warke. Amma ka sha ƙwayoyi a Najeriya sun jawo maka ciwo, ƙwayoyin da baka da bukatar su, sai ka je waje a ce ma ai baka da bukatar shan ƙwaya. zama haka dole duk bangarori bangaren siyasa bangaren malamai bangaren ilmantarwa bangaren asibiti duk mutaro gyara to yanzu waye ke jin dadi ne waye ke jin dadi ne ba ma san jin dadin muna so kowa yana san jin dadi amma ba me yasa ba za mu tsaya mu gyara ba dan mu huta ko kana da arzikin ba za ka huta ba yanzu masu mulki duk kudin su da arzikin su wani abu imajin su ya same shi ya zai da kansu ina zai je wani asibiti zai je ina zai je to to wannan bala'i ne wannan musifa ce gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ta samu gyara Allah ya tausaya mana bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون
الله تعالى كتب الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ترى هنا بني
عن سبيل الله
عن سبيل الله تو بارك الله فيك اصلا زوجي انا كده ربع ايلو الذين يصدون عن سبيل الله ودن سكي هنا هنير الله هنا متانيس بهنير الله ويبغونها وما سنا سن ونا هنير جزما اوجا اكركتي وهم بالآخرة هم كافرون سو ما سكافر سوى رانا داشع القيامة الله تعالى هنا آل هنا قال بياني ني أثناء آية تقباجي aje ta gabata Allah ya magana akan wadanda suke kirkiran ƙarya suke danganawa wa Allah subhanahu wataala shi Allah ta'ala ke cewa to irin wadannan mutane babu wanda yafi su zalunci waman azlam mimman iftara ala Allah kadiba to shi Allah ta'ala ke cewa za a kawo su gaban ubangiji gobe kiyama kuma shaidu za su bada shaida akan su su ce ya Allah wadannan su ne wadanda suka yi maka ƙarya kuma tsinuwar Allah la'anar Allah ta tabbata akan azzalimai da kirkiran ƙarya da dangana ta zuwa ga Allah sai suka zama ta azzalimai zalunci ma mai girma to shine kuma anan Allah ta'ala yana faɗa mana wani nau'i na zaluncin su zalunci na farko da suka yi kirkiran ƙarya da dangana ta zuwa ga Allah subhanahu wataala to ba su ma tsaya nan ba Allah ta'ala ke cewa alladhina yasudduna an sabilillah ma'ana alladhina yasudduna an-nasa suna hana mutane su bi hanyar Allah subhanahu wa ta'ala su karbi gaskiya su musulunta su bi addinin musulunci su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna hana mutane su musulunta kuma wayabunaha iwaja in ma mutane sun musulunta kuma suna hana mutane su miƙe su aikata addinin Allah yadda Allah ta'ala yake su wayabghunaha suna son tafarkin Allah ta zamanto iwaja a karkace ayabghuna laha iwaja ko kuma ala iwaji ta zamanto a karkace ma'ana hanyar Allah miƙaƙƙiya ce kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wannan addinin musulunci wannan hanya ta alqur'ani hanya ce mai kakkiya idan mutum ya shiga wannan hanyar ya bi ta tiryan to wannan hanyar za ta kai shi ga tudun tsira ya tsira ya samu shiga gidan aljanna kuma duk wanda ya karkace ya karkata daga wannan hanyar kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala tattabi'u subula ya bi wasu hanyoyi to zai bar hanyar mai takiya ya bata ya bar hanyar Allah subhanahu wa ta'ala to daga cikin aikin da kafirai suke yi na farko su sun kisi imani to idan wasu zasu musulunta hana su suke yi wannan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka da yawa daga cikin mutane masu rauni bayi suna musulunta iyayen gidansu suna hana su hana su suna gallaza musu azaba to ba ma anan suke tsaya ba wai gona ha iwaja suna san hanyar Allah ta zamanto a karkace ta yaya suna kokarin batanci ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala su zargi hanyar Allah da aibi su liƙa mata laifi addinin musulunci su wasafta shi da wasu laifuffuka su tuhumci addinin musulunci su nuna addinin musulunci wato addini ne na koma baya addini ne na wahala addini ne wanda yana raba kan jama'a addini ne wanda yana raba iyaye da ƴaƴansu addini ne wanda yana kashe aure addini ne wanda yana jawo talauci addini ne na wahala sai su suranta addinin musulunci a sura mummuna domin mutane su bar wannan addini su daina bin wannan addini zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai babu abin da basu yi ba irin aibatawa na zamanin su to shine Allah ta'ala yake fadar nau'in zalunci su a cikin wannan aya kuma kowane zamani irin wannan ba za a rabu da wannan ba kafirai a kowane zamani suna hana mutane su bi addinin Allah kuma suna aibata addinin musulunci kuma yadda Allah ta'ala yake cewa wato waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a burinsu shine kuma ku kafirta kuma yadda suka kafirta duk ku zamanto daya wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u din da zasu yi su hana ku da addinin ku dole sai sun yi ta hanyoyi iri ta hanyar amfani da dukiya ta hanyar amfani da mulki misali ma hatta ta hanyar amfani da musulmai ƴan uwanku waɗanda aka wanke musu kwakwalwarsu za ka musulmi ne mai cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma idan ka zo haka wani abu na addini shi ne zai fara fitowa ya yi inkari ya yaƙe ka za ka ai shari'a za ka ai shari'a ga zamaninsa ta wuce shari'a ba za ta dace da wannan zamani ba mata su yi sa hijabi su suturta jikinsu kada a yi cuɗanya tsakanin mata da maza a makarantu da guraren aiki da sauransu wace ai wannan zamani ya canja yanzu zamani ya ci gaba wannan ba zamaninsa ba ne malam ku daina tsananta wa mutane a kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tafi da rayuwarka kamar yadda addini ya tanada maka a duk inda kake a gidanka ko a masallaci ko a kasuwa kana tabbaka sunna kana aiki da addini gurgurdan iyawarka a office ta ce malam fa nan ba gurin aiki ne to da naje gurin aiki sai na zama to kafiri ne kuma ina gidan ina musulmi ina kasuwa ina musulmi ina office ina musulmi ina kasuwa ina musulmi naje taro na gwamnati ina me ina musulmi duk inda na shiga da imani na kuma duk inda na shiga umarnin Allah nan yana bi na ko ba haka bane to babu inda aka ce in ka je wani guri to za ka aje imaninka a kofar gida kofar gurin sai ka shiga kai abin da kake so ka fita kuma sai ka dauki imaninka sa jikinka ka tafi akwai inda aka hadaka to baraka duk inda ka je kai musulmi ne kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwal muslimin duk rayuwarka musulunci ne to cewa wani gurin za a yi musulunci wani gurin ba za a yi musulunci ba wani gurin ka kiyaye dokar Allah in kana masallaci ka kiyaye dokar Allah in ka je office ka saba wa Allah duk wannan yana daga cikin wayabuna ha iwaja ana son hanyar Allah ta zama ta karkatacciya kar a tsaya a cikin addinin Allah musamman ma bayan ka zo musulmin ma idan kana kokarin tabbaka sunnan manzon Allah wannan ya fi wahala wannan abin Allah ya hana ni ba zan yi ba to kana nufin mu kafirai kenan ni ba sai kai kafiri ba, amma dai abin da ya bayyana yana gare ni kai baka girmama umarnin Allah ba, baka girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, abin da ya bayyana gare ni baka ji kunyar Allah ba, abin da ya bayyana gare ni baka ji kunyar manzon Allah ba, saboda har gina ka, amma ni ka bani dama in yi wanda zai matar da za ta yi tsiraici ta fita tsirara ba ta suturta jikinta ba, wannan haƙƙinta ne, a makaranta ce, a ofis ne, wurin taro ne, ba wanda zai kula ta. Amma idan mace ta sa hijabi kuma a gurinsu suka yi rashin sa'a ta sa haddan niqabi, to ajiye addini addini a cikin zuciyar yake, addini ba riga ba ce. Tura wannan duk yana daga cikin ko musulmi ne ko dai bai kai hatsarinsa bai kai irin na kafirai ba, amma in ya zama yana takurawa addinin Allah, yana takurawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya dauki wani hali na kafirai wanda bai kamata musulmi ya zama haka ba. Ina fata an gane. Duk yana daga cikin wato asaddu an sabilillahi wa yabghunaha iwajan, irin abubuwan da suke faruwa a kwanan nan a wannan ƙasar tamu, musamman kilaye-kilaye da ƙasashen irin su America suke yi a daina aiki da shari'ar musulunci a Najeriya, musamman jihohi na arewa 12 ko a'a wanda suka yi na shari'a, wanda suka cewa za su yi shari'a 12 jihohi 12 wanda sun yi shelar shari'a, to yanzu shari'a ma ba ta sun yi ba, waɗannan jihohi da aka ce ana shari'a kamar yadda aka fara aka ce za a yi shari'a, yanzu haka suke abubuwa da yawa sun koma ba, abubuwa da yawa abubuwa sun yi sanyi, yana da rubuce ne cewa ana shari'a, amma su kafirai ka ce musulmi musulunci yana razana su, ka ce shari'a shari'ar Allah yana razana su, ko da kai mai rauni kake, ko da ba ka aiki da abin da kake faɗa, wannan yana tayar musu da hankali saboda sananin kiyayya ga addinin musulunci, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa waddu law takfuruna kama kafaru, me yasa kuke karba guna aiki kuke karbar wato shari'ar ku daga alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ana kan wannan kiraye-kiraye a daina aiki da shari'ar musulunci, ana takura wannan yake ba musulmi ba, har wannan ya kai ga cewa tuhumar musulmi a Najeriya cewa ana yi wa waɗanda suke ba musulmi ba kisan mai ƙaran dangi, kisan killa, kisan ƙaran dangi, wanda kuma kididdiga abin da ke nuna wa ba haka ba, su kansu waɗanda suke ba musulmi ba sun tabbatar da cewa kamacin daga faruwar rikicin Boko Haram mafi yawan waɗanda aka kashe musulmi ne, mafi yawan dukiyoyi da aka kona musulmi ne, duk da cewa ba yadda a kashe ko da kirista ɗaya ba ba tare da haƙƙi ba, rai-rai ne ko dabba ba yadda a kashe, to abu da ake cewa in an tashi ba da labari a fadi gaskiya wajen banditi da masu garkuwa da mutane waɗanda ake garkuwa da su, ana kama su, talaka ne manomi ne yana cikin gonarsa yana shan wahala cikin rana ya je noma kina ma bai breakfast ba dan ya samu gero da zai ci shi da iyalansa, dan wakin da zai samu ya ci shi da iyalansa, a zo a yi garkuwa da shi a tafi da shi ba za a sake shi sai an bada miliyan 30 duk zuriyarsu aka tara miliyan 5 ba zai fita ba, amma duk da haka a shiga wahala-wahala, to guraren da ake wannan musulmi ake yi wa ko wanda ba musulmi ba ake wa wannan musulmi ake wa wannan, to duk wannan ana so a yi fadi da wata dama a kawo fitina a yaƙi musulunci da musulminci musulmai a mai da musulmai baya, to aka fara waɗannan kiraye-kiraye ba a jima ba sai kuma aka jime America ta kawo hari jihar Sokoto wani bangare na jihar Kwara, a duk wannan yana daga cikin wato fadin Allah allazi yusudduna an sabila wa yabghunaha iwajan, ba sa so ku zauna lafiya ba sa so ku yi wannan addini, ba sa so ku tsaya gangam a kan addini sai an yake. To wannan yasa sai aka fara canje-canje a irin yanayin ita kanta hukumar Najeriya wajen ba da mukamai, aka fara canje-canje. Ita kanta Amerika ta gajici matar shugaban ƙasa, wani taron su da suke na shekara-shekara a Amerika a watan February, National Breakfast. Wani taron yana da alaƙa da addini. To idan kuma za a yi gayyata a Najeriya, wa ya kamata a gayyata? Shugaban ƙasa ko wakilin shugaban ƙasa? Ita matar shugaban ƙasa ne matsayinta a dokar Najeriya. Kamar duk wani yana da alaƙa da fada da musulunci, da fada da musulmai, amma da musulmai baya. Da ta ji aka girmama ta, shugaban ƙasar Amerika ke cewa wannan mata ce mai daraja, tana da kima, suna girmama ta. Ai, ka san ba za su fada mata wannan ba sai a ƙasa ta yi musu wani abu, ta yi musu hidima, to ya za su iya sata mata. Na ji kiran da aka yi da ita a wani gidan labarai, Fox News Digital. Ake tambaye ta ya kina ganin harin da Amerika ta kai wa Najeriya, ta ce wannan ai welcome development shi gaba ne wanda ana ƙarfafa da shi. Kuma tana da it was blessing wannan harin, ai albarka ce ga Najeriya, wace albarka. Sai kuma da ake tambaye ta akan matsalolin tsaro, da ta fara lissofo jihohin da akwai matsalolin tsaro, ina jin da sai ta faɗi Plateau, Benue, Taraba sai ta tsaya. Taraba suna ganin yanzu ta shiga hannunsu, amma in ka zo population wanda suke jihar musulmi su suke da rinjaye. To amma kuskuren da aka yi, wata siyasa da aka yi, aka ba wanda ke ba musulmi ba, har zuwa yau musulmi ba abin da ba su yi ba, amma har yanzu mulkin jiha bai dawo hannun musulmi ba, suna abin da sun daga ba. Another committee mutum 20 duk ba wanda ke ba musulmi ko dai ba za su samu. An raba mukamai ba musulmi a ciki. Suna gani yanzu jihar Taraba ta zama nasu. Tun kana maganar tsaro a Najeriya, baka ambaci Borno ba, baka ambaci Zamfara, Sokoto, Katsina, su Kebbi, su Niger, wani bangare na Kaduna ba. Kai magana kan tsaro a Najeriya? Kai ba. To amma dama walan tarda anka al-yahudu wala an-nasara. Mu ne muke sakaci. Duk san da suka samu dama ba za su yi wasa da wannan dama. Saboda haka kuma duk ƙasar da Amerika ta shiga sai dai a ta addu'a. Babu laifi shigowa da suka yi wanda ita kanta gwamnati ta tabbata cewa sun shigo ne domin wato horar da jami'an wato sojojin Najeriya suka koya musu dabarun na zamani. Ilimi daga gurin kowa ana karɓarsa. Kama kuma bisa ga tajriba, waɗannan mutane duk inda suka shigo sai sun haifar da banna. Abin da tarihi ya nuna kenan. To saboda haka shi yasa kullum muna cewa mutane su dage da addu'a. Su dage da addu'a. Tafiyar da ake a wannan ƙasa akwai damuwa sosai. Akwai damuwa sosai. Abin da shi ɓangaren siyasa, ɓangaren tattalin arziki, ɓangaren zamantakewa. Kuma abin da zai ƙara baka tsoro duk da irin matsaloli da muke fuskanta. To har yanzu mun kasa samarwa kanmu direction. Ai, in ka samu kanka cikin matsala, na farko ka tsaya kai tunani meke ce, yaya girman wannan matsalar, sannan kuma ina mafita. To kuma a tantance girman matsala, a samu mafita, ba zai sai dole sai an samu shugabanci, an samu haɗin kai. Yanzu kowa ta kansa yake, zan yi maƙarƙashiya dan uwana a karya shi dan ni a bani matsayi. Ni kuma ba ni matsayin gobe kuma a haɗa kai da wani, ni ma mai a ƙarya ne. Shi wanda aka haɗa kai da shi aka ƙarya wannan, shi ma gobe ana loka mutane daidai ana ta ƙarya su. Ha, muna cikin aka mai wuya. To dole ne mu koma ga Allah mu ta addu'o'i, mu ta addu'o'i. wannan shi abin da zamu iya malamai su fada kan kuma a cika fada addu'a ta yi wani ce ai addu'a kadai ba za ta yi amfani ba manzon Allah ba addu'a yayi ba sai da ya aiki eh to manzon Allah ya aiki a matsayin sa na shugaba kuka jira mu a hannun sa mu yanzu me yake a hannun ku me yake yake hannun ku manzon Allah kuka jira mu a hannun sa ya fadakar yi addu'a a sanna ya dauki mataki kai yanzu banda fadakarwa me za ta yi wanda ya kamata su dauki matakin su ba za su fahimce ka ba ba za su fahimce ka ba in ka ga sun nuna maka kamar sun fahimce ka suna neman wata maslaha ce daga gurin ka ana fahimta to wadin Allah alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna iwaja Allah yana magana da kafirin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma bai gushi ba yana da har yau Allah ta'ala ya rufe ayar da fadin sauhun bil akhirati hum kafirun daga cikin sufofinsu sun yi kafir cewa lahira ba su imani cewa akwai gobe kiyama ba domin imani da ranar tashi alkiyama ka san cewa akwai hisabi gobe kiyama za a tada kai za a tambaye ka za a bincike ka in halinka ya yi kyau za ka samu kyakkyawar sakayya idan halinka bai kyau ba za ka sha azaba to wannan zai sa za ka san irin tafiyar da za ka yi a nan duniya domin za ka tuna akwai hisabi sai wannan zai sa maka linzami amma kafiri da yake shi yana ganin ya mutu shi gidan rayuwa ta kare baya tunanin cewa za a tare da shi za a yi masa hisabi saboda haka abin da ya gana ba zai to imani da ranar tashi alkiyama wato sababi ne muhimmi wanda yana seta mutum to shi yasa mu a hadisi manzo Allah sai a gurare da dama yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance ya imani da ranar tashi alkiyama falyakul khairan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya yi imani da rana ya imani da Allah da ranar tashi alkiyama to ya girma bakonsa a kokocinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara duk mutum da ya yi imani da ra'a da Allah da ranar tashin alkiyama kada ya cutar da ba makocinsa domin imaninka da Allah da ranar tashin alkiyama zai sa maka birki to amma su kafirai ba su da wannan to shi yasa suna yin abin da sun ga dama Allah ta'ala ki cewa ula'ika wadannan lam yakunu mu'jizina ba su zama to masu gagaran Allah ba fil ardi a ban kasa wa ma kana lahum min duni llahi min awliya kuma bayan Allah ba su da wasu waliyai waɗanda za su jibinci al'amarinsu yudha'afu lahum al'azab za a ruba miya musu azaba gobe kiyama ma kanu yastati'una sam'a ba za su iya jin gaskiya ba wa ma kanu yubsirun ba za su iya ganin gaskiya ba to wannan suna daga cikin halayensu Allah ta'ala ya ce ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh waɗanda ba su kasance ba masu gagaran Allah fil ardi a ban kasa kamar mai tambaya ce ya tambaya domin Allah ta'ala ya bada labarin irin azabar da za a yi musu gobe kiyama to ya aka yi aka basu a duniya a ban kasa a duniya suna shirholiyarsu suna jin daɗinsu suna yi abin da sun ga dama to me yasa Allah bai hallaka su a nan duniya ba me yasa Allah bai kama su da laifinsu a nan duniya ba to Allah ta'ala ki cewa lam yakunu mu'jizina ba zama to Allah bai kyale su ba dan sun gagari Allah Allah ya kyale su ne dan wata hikima kuma yana ma daga cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ya jinkirta musu domin ko za su gane gaskiya su tuba idan Allah ya gada ma lokaci kadan zai hallaka su kamar yadda inda Allah ta'ala ya hallaka al'ummar da suka gabata Samuda da Adamu da Fir'aun duk Allah ya hallaka su kuma kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai a daidaiku wanda Allah ta'ala ya hallaka su saboda haka Allah bai kare su a nan duniya suna rayuwar su inda sun ga dama ba dan sun gagari Allah yanzu irin su America da Isra'ila irin cutar da suke yi ka duba irin abin da Isra'ila ta yi a Gaza ko tana yi dan sun gagari Allah ne akwai wata hikima da Allah ta'ala ya so a ciki to yana da wahala mu fahimci wannan amma akwai wata hikima a ciki ba dan sun gagari Allah akwai abin da Allah ta'ala haka nan America ta danne duniya gaba daya sai abin da take ake yi dan wani lokaci ne Allah ya kaddara a iya wannan lokacin da Allah ta'ala ya ba su za su abin da sun ga dama amma su mu ai ba dawoma za su yi al'umuna sun gabata wanda sun bi su karfi sun bi su iko amma suna ina a yau ina samudawa ina fir'au ina nuru ina karuna ina hamana duk ai labarin su ake bayarwa to haka nan su ma na wannan zamani bayan shekaru za su ana ba da labarinsu to Allah ta'ala ke cewa Allah bai kyale su dan sun gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ كَمَا بَيَّنَ اللَّهُ بَعْضَ سَدَمَتِهِ مَكَّةَ وَدَنَّا زَاسَتِ مَكَّةَ مُسُوءٌ سَتَارِي سُدَكَ أَذَابَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْلِيَاءَ مَنْ مُصُوِّيَ وَمَا كَانُوا مِنْ دُونِهِ بَزَاسِ يَسْأَمْبَانِي سُدَكَ مَيْمَ دَوْمَنْ وَمَا كَانَ الْحَقِيقَةَ بَوَلِيَهِ da su ma abin halitta ne itatuwa ne duwatsu ne ba za su iya su amfana da su ba Allah ta'ala ya kawo makana lahum min duni llahi min awliya gobe kiyama waliyai ba za su amfane su ba ba za su kare su daga azabar Allah ba domin awliya suna amfani a duniya ko ba haka ba kana da masu gida kana da iyaye kana da wasu masu fada'aji kana da dukiya in ka shiga cikin wata matsala sai a shafa'a ai wannan namu ne ko laifi ne kai wannan namu ne a sa baki a kyane ka ko a kai ka kotu alƙali ya maka sassauci a nan duniya wannan yana amfani to amma gobe kiyama babu wani majibinci babu wani masoyinka da zai tsaya ya maka amfani in ma ya maka amfani na farko ne zan mutum mu'mini ne kai musulmi ne zai yi maka shafa'a da izinin Allah subhanahu wataala to amma aka furai ba su da wannan kuma kana lahu min duni llahi min awliya Allah ta'ala sai ya ce yudha'afu lahum al'adab za a rubanya musu azaba za a ninka musu azaba gobe kiyama dan me za a ninka musu azaba dan me domin sun batar da wasu kafirci ne kuma suka sa wasu suka yi kafirci dan Allah ta'ala ya ambaci abu guda biyu bayan sun kafirta sun kirkiri karya sun dangana ga Allah sai Allah ya yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja sun hana mutane su bi addinin Allah sun hana mutane su yi addinin Allah kuma sun so su bata addinin Allah su sa hanyar Allah ta zama ta karkatacciya su kawar da mutane daga bin addinin Allah subhanahu wataala to kaga wannan kafirci ne da ƙari saboda haka kamar yadda kuma kafircin su ya dara kafircin na wasu kafirai hakan na azabar su za ta dara azabar wasu kafirai kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wata ayar alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yusun wadanda suka kafarta ba su tsaya nan ba wa saddu an sabilillahi suka hana mutane bin addinin Allah zidnahum za mu ƙara musu azaban azaba fawqa al'azabi akan azaba bima kanu yusiduna saboda irin bannad da sun kasance suna aikatawa saboda haka wato laifi ne kuma ka ja ka sa mutane cikin wannan laifi shi kuma a sanadiyar wannan sai a ƙara maka azaba kamar yadda ke idan ka shirya da mutane kai ka shiryu ka nuna mutane ta farkin shiriya Allah zai rubanya maka lada haka da idan ka nuna mutane ta farkin barna to Allah subhanahu wata'ala zai yi tabanya maka azaba kuma da ya tabbata a hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu hadisin sahih Muslim manzo Allah yake cewa man da'a ila huda duk mutumin da yake kira mutane zuwa hanyar shari'a kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu Allah zai bashi ladar mutanen da suka bi shi kan wannan shari'a kaddara kai wa mutane dubu wa'azi kowannen su Allah ya bashi lada dubu dubu so dubu nawa kana lada miliyan saboda kai ne ka zama dusan da yake shari'ar su kuma Allah ba zai rage musu ladar su da komai ba su ma dubu dubu za a basu to sai a hada dubu so dubu a basu ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اسامي من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا haka nan mutumin da yake ya kira mutane zuwa ga tafarkin zunubi ya nuna musu hanya wadda take ba daidai ba suka bi shi akan wannan tafarki to Allah subhanahu wataala zai lafta masa irin zunubin da suka yi mutum dubu ka batar da su kowanne aka rubuta masa zunubi dubu sai a rubuta maka zunubin miliyan dubu ne kuma ba a ishe ka ba kaje fama da wanda ba ya ishe ka ba to balle a lafta maka miliyan to wannan yana nuna hatsarin ya zamanto sanadiyar wasu su saki hanyar Allah subhanahu wataala abinda wasu ba su gane ba saboda son rai saboda son zuciya suna abinda sun ga dama suna batar da mutane to Allah subhanahu wataala ya shirye mu kada Allah subhanahu wataala ya bar mu fada duk wata hanyar da zamu zama su sanadiyar da wasu za su rabu da imanin su ko za su rabu da imani mai inganci ko su kama tafarki wanda yake ba daidai ba kace akwai wanda yake zai musulunta yana kusa to akwai wanda ya zo da shi ne ya san shi to yawa sunanka ka tsaya nan gaba tsaya tsaya yawa tsaya yawa waye ne wanda ya zo da shi don ungonku ok shekaranka nawa 22 a za ka musulunta waye cika musulunta akwai wanda ya sa ka akwai wanda ya ce ma in baka musulunta ba zai dake ka eh kai ne ka yadda ba wanda ya sa ka kaga musaka musulunta to alhamdulillah musulunci addini ne mai sauki kuma shine addini na gaskiya musulunci kuma musulunta yana da sauki ba abuwa ne masu wahala ba kalmomi guda biyu ne za a fada maka idan ka fada insha Allah ka musulunta shine ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah na shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai shi daya shi kadai kuma na shaida annabi muhammadu annabin Allah ne manzon Allah ne to zan fadi wannan za ka fada in ka fada shi kenan ka zama musulmi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka fada zan fada da Hausa kai maka fada na shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai kuma na shaida annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne to da yanzu ka zama musulmi kai da waɗannan mutane da suka yi kabara yanzu duk ɗaya ne kuma dadin addinin musulunci da wannan kalmar ta shahada in ka fada da gaskiya a cikin zuciyarka to Allah ya wanke maka duk zunubin da kai a baya kai yanzu ka zama to fresh ba ka da wani zunubi kila waɗannan da suka yi kabbara da yawansu akwai zunubi tare da su ba amma kai yanzu in ka musulunta da gaskiya ganinka da Allah duk Allah ya wanke ka waye sunanka ada David Dawud kenan ko to yanzu kuma wani sunan ka zaba ko baka zabi suna ba to shikenan ka ji ka zabi sunan musulunci ko wani da kake so kuma ka je wanda ya kawo ka je karantar da kai alwala ya karantar da kai sallah ya karantar da kai fatiha to Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kai ka dawoma akan wanda ke imani ka fahimta to Allah ya baka sa'a to shikenan ka zaba to Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi akan addini wannan duk yana daga cikin dalilai suke nuna karfin wannan addini kullum mun zo da matsalolin mu muke faɗa ko matsalolin musulmai da zama kawo na da fitintun a halayen mu ba musulunci ba a halayen mu akwai abin da yake baiwa wani wanda yake ba musulmi ba sha'awa ya musulunci a halayen mu'amalar ba sallamu ba ba ibada ba mu'amalar mu akwai
babu
sai wasu in kalilan amma mutane suna musulunta saboda me dan karfin wannan addini ni yuzhiruhu ala dini kulli alqawl Allah ne yake tabbata to Allah tabbatar da shi da mu Allah tabbatar da mu akan wannan addini idan lokacin mai Allah sa mu cika da imani abinda muka fara zama dijin Allah ya ba mu ladarsa gaba daya abinda muka kure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk